sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba, 3 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To ba wannan a jiya Talata fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yadar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa a Afghanistan. A halin da ake ciki kuma a jiya Talata fadar White House ta taya gwamnatin Iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana, yayin da har yau ba a riga an tabbatar da sakamakon zaɓen ba. Kanin shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce sabuwar dabarar kare haƙƙin bil'adama na yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin ƙasar, amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani ƙwaƙƙwarar sauyi.
Labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa jihar Kaduna Najeriya a karan farko bayan daukan wasu matakai na sanar da rufe layukan waya da hana hawa babur, masu garkuwa da mutane sun sace wasu dalibai uku a makarantar St. Albert.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna ya ba da umarni cikin gaggawa a tura ƙarin 'yan sanda a wancan yanki su shiga dazukan da ke wannan yanki a samu a kubutar da waɗannan. To a halin yanzu 'yan sanda suna can ana fafatawa.
Majalisar Dattawan Najeriya ta yi amai ta lashe domin a sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyara. Majalisar ta amincewa hukumar zaɓe ta aika da sakamakon zaɓen ta hanyar da ta fi dacewa.
To yanzu muka ce mun yarda a yi turo da zaɓen, amma mun ke nufin ba muna nufin a turo kalmomi ba, a turo sakamako. Misali kamar yanzu da ana suke yi, na ɗauki sakamako an gama, ejen ya sa hannu gwaza sai su ɗau hoton ta waya kamar WhatsApp sai su harbo. To wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruku Sanyin nake gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Talata fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa a Afghanistan, yayin da kasar mai fama da talauci take buƙatar taimakon jin kai bayan da Amurka ta janye sojojinta kana Taliban ta kwace mulki. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a jiya Talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin bada taimakon jin kai. Wannan ne karin farko da aka gudanar da irin wannan taro tsakanin shugabannin kasashen duniyar tun bayan da Amurka ta janye daga kasar a ƙarshen watan Agusta. Haka zalika a makon da ya gabata, manyan jama'an Amurka sun je Doha, babban birnin Qatar, a karin farko, inda suka yi ganawar fuska da fuska da sabuwar gwamnatin Taliban. Sai dai bangarorin ba su bayyana ko an cimma wata yarjejeniya ba, ko da yake Amurka tana ci gaba da nuna kin amincewanta da Taliban a matsayin halattacciyar gwamnatin Afghanistan. A wata sanarwa bayan taron na jiya Talata, fadar White House ta ce Amurka za ta ci gaba da aiki tare da kasashen duniya da kuma amfani da diplomasiya da jin kai da kuma tattalin arziki wurin taimakawa Afghanistan da mutanenta. A hali da ake ciki kuma a jiya Talata, White House ta taya gwamnatin Iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana, yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaɓen ba. Muna taya gwamnatin Iraki murna ne saboda cika alƙawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri, in ji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki. Tana faɗa wa manema labarai, ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen, muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen Iraki. Jam'iyyar Muqtada al-Sadr ta shugabannin addini ita ce tafi samun yawan kuri'u a zaben majalisar dokokin Iraki, kamar yadda sakamakon falin da aka fitar a ranar Litinin ya nuna. Kidayar wani bangaren sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar ta shugabannin Shi'a tana da sama da kujerun majalisa 70 a cikin 329. Kamfanin dallancin labaran Reuters ya ce da alamun tsohon Prime Minister kasar Nuri Al-Maliki shine zai samu gagarumin rinjayi a jam'iyyar ta 'yan Shi'a duba da sakamakon fali da ya fito. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Masar Abdel Fattah Al-Sisi ya ce sabuwar dabarar kare haƙƙin bil'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin kasar. Amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kwakwaren sauyi. Shirin na shekaru 5 da shugaban kasar ya sanar ya hada da alƙawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma 'yancin jama'a da 'yancin mata da yara da 'yancin masu fama da nakasa da ma 'yancin ilimi da horaswa. Wannan dabarar na tabbatar da aniyar Misra ta mutunta 'yancin bil'adama, wanda Al-Sisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata. Ya ƙara da cewa Al-Qahira tana marhabi da mabambantan ra'ayoyi. Amma 'yan jarida da masu sharhi sun ce akan batun 'yancin kafafen yaɗa labarai da sha'anin shari'a, Misra tana da tarihi mai rauni. Wasu kuma suna ganin wannan shirin wani yunkuri ne na neman tallafi daga kasashen waje game da tarihin 'yancin bil'adama a Misra.
To madalla, aljima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A karan farko tun bayan sanar da rufe hanyoyin sadarwa da kuma hana hawa babur a Kaduna, wasu 'yan bindiga sun sace wasu ɗalibai uku a makarantar St. Albert da ke ƙaramar hukumar jama'a ta jihar Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
'Yan bindigan da suka afkawa ɗaliban na makarantar St. Albert tsakanin ƙarfe 7:30 na yamma zuwa ƙarfe 8 bayan kammala cin abincin dare. Sun bude wuta na kan mai uwa da wabi inda suka dinga harbe-harbe kafin sace ɗaliban makarantar guda uku. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanireshen jihar Kaduna, kuma ya ce wasu daga cikin ɗaliban da suka tsira ma sun jikkata a lokacin da suke yunkurin tserewa.
Bayan an gama ci abinci, sauran ɗalibai sun ji akan ci abinci tare ne, sai kalila a ciki sun zo na a dakin cin abinci suna ɗan hira. Can kawai sai sun ji bayan bindiga sun shigo suna ta harbin bindiga. To garin gudu da tsoro shi yasa wasu da dama suka ji ciwo. Amma guda 5 da suke dakin cin abinci su ne 'yan bindiga suka zo suka doka. Lokacin da suna kokarin gudu da su zuwa jeji, sai suka sake 2 sai sun tafi da guda uku. Daliban nan ba yara bane kamar na Bethel, domin karatunsu na samun digiri ne.
Wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin Arewa maso yamma suka sanya wasu dokoki na bai daya domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Abin da ya sa masanin harkokin tsaro Manjuya Hashin Komairita ya ce akwai nakasu ne game da dokokin da aka sa a baya.
Gwamnonin da suka ce sun haɗa kai suna so su yi abu bai ɗaya, ai irin harin da jami'an tsaron suke kawo bai zama bai ɗaya ba. Bai yiwuwa kun fara a zamfara, 'yan bindigan nan da yawa daga cikinsu sun fahimci abin da za a yi musu, sun gudu sun koma gefen Katsina ko gefen Sokoto ko gefen jihar Niger ko jihar Kaduna, sannan sai a ce an gama zamfara kuma a sake dawowa wani nan gefen. Haka za a ta kullu kurciya kawai in sun ji sun fara samun bamamai na sauka. Daga nan to za su koma wani bangare. A irin wannan yanayin ne fa suka je jihar Sokoto a wani gari da ake cewa Gatawa, sun fi awa 8 suna cin karansu babu babbaka, kuma abin da suke cewa shine ai babu hanyar sadarwar da za a kira jami'an tsaro balle su zo.
Tunda dai 'yan bindigan da suka sace waɗannan ɗalibai na makarantar ta St. Albert da ke karamar hukumar jama'an jihar Kaduna suka kira iyayensu domin tattauna maganar kuɗin fansa. Inji shugaban kungiyar Kristoci ta jihar Kaduna Kana Rabaran Joseph John Hayab.
Abinda masu tsaro sani shine da sun tafi ma da su har su riga sun fara kira iyayen mutanen nan a garuwansu domin su zo su biya diya kamun a saki yayansu. To mu kungiyar Kristoci muna da damuwa sosai domin idan an ce mana da cewa an rufe duk kafofin telefon domin a yake irin wadannan abubuwa, amma har yanzu mutanen nan sun hana mutane sakewa, wannan ya nuna akwai sauran rinar a kaba.
Yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da kai wannan hali da kuma sace waɗannan ɗalibai. har ma mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige na cewa jami'an tsaro sun riga sun bi sahu.
Commissioner ƴan sandan jihar Kaduna ya ba da umarni cikin gaggawa a tura ƙarin ƴan sanda a wancan yankin ki shiga dazukan dake wannan yanki a samu a kubutar da waɗannan. A halin yanzu ƴan sanda suna can ana fafatawa, muna sa ran in Allah ya yarda za a samu a kubutar da waɗannan ɗalibai ne na makaranta.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Talata, jami'an sojan Amurka sun yi kashedi cewa matsin lamba da China ke yi babu kakkautawa a kan Taiwan, ba komai bane illa ƙara yawan kurakurai kana zai kai ga wani yaki da ba a shirye yi ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon tana zargin Beijing da ƙara tankiya a yankin tekun Taiwan, tana kashedi cewa wannan dabarun takalar ka iya ƙarewa a kanta. Kasar China ta ƙara ƙaimi a ƙoƙarin tsoratarwa da kuma matsawa Taiwan da sauran ƙawayenta da abokan hulɗarta lamba, da kuma ƙara ƙaimi a ayyukan soji da take yi a yankin ruwan Taiwan da tekun gabashin China da kuma ta kudancin China, lamarin da muka yi imani cewa yana kawo rashin zaman lafiya kana yana ƙara haɗarin faɗawa cikin rikici, inji sakataren jarida na Pentagon John Kirby yana faɗawa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewa alƙawarin da Amurka ta yi wa Taiwan yana nan daram. Gwamnatin Cuba a jiya Talata ta yi watsi da bukatar 'yan adawa ta gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Nuwamba. Tana zargin Amurka na marawa masu shiryawar baya kana suna so su hambarar da gwamnati. Shawaran gudanar da zanga-zangar na zuwa ne bayan wata gagarumar zanga-zangar kinjinin gwamnati a ranar 11 ga watan Yuli a garuruwa 50 a Cuba. Masu tunzura wannan aƙida da wakilansu na jama'a waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya ko hukumomi da gwamnatin Amurka take tallafawa suna da manufa ta zahiri, suna son su sauya tsarin siyasar Cuba, gwamnati tana faɗa a wata sanarwa da ta kafe a shafin yanar gizo. Masu shiryawan suna son su gudanar da zanga-zanga a larduna 6 a cikin 15 a ƙasar ta tsibiri na ƙalubalantar tashin hankali da kuma kira ga sauyi. Amma gwamnatin ta kwaminisanci ta ce dalilan nasu sun saba wa doka kana wani yunkuri ne na takala. Ta kuma ƙara da cewa sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tabbatar da shi a shekarar 2019 ya faɗa karara cewa ba zai yiwu a juya tsarin gurguzanci ba a ƙasar. A ƙarshe, a jiya Talata, shugaban ƙasar Chile Sebastian Piñera ya sanar da dokar ta ɓaci kana ya jibge sojoji a yankuna biyu na kudancin ƙasar inda aka samu arangama tsakanin 'yan asalin Mapuche da jami'an tsaro. Mutanen na Mapuche suna buƙatar a maido musu da ƙasar kakanninsu kana a ba su 'yancin kai. Mun yanke shawarar sanya dokar ta ɓacin ne a larduna 4 a yankunan kudancin ƙasar guda biyu da suka hada da Biobio da Araucania kana muka zuba sojoji domin su taimaka wa kwantar da zoma saboda tashin hankali da aka samu, inji Piñera a wani jawabi da ya yi. Hamshakin attajirin shugaban kasar ya jawabi ga kasar akan ranar hutu mai tsarkakiya da ake tuna ranar da Christopher Columbus ya gano Amurkawa a ban kasa.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi amai ta lashe domin a sabuwar dokar zaben da ta yi wa gyara. Majalisar ta amince hukumar zaɓe ta aika da sakamakon ta hanyar da ta fi dacewa. Kafin wannan matakin, Majalisar Dattawan ta ki amincewa da yin amfani da yanar gizo wajen aikawa da sakamakon zaɓe. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Majalisar Dattawan Najeriya ta sake duba ƙudurin yi wa dokar zaɓe garan bawul, inda ta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta wuƙa da nama. Saɓanin matakin da ta ɗauka watanni uku da suka wuce, a yanzu hukumar ce za ta zaɓi hanyar da ya dace wajen aikawa da sakamakon zaɓe, ko ta yanar gizo wato internet, ko kuma ta takarda da aka rubuta sakamakon da biro. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a Majalisar Dattawan.
Mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko, kuma yanzu ma kamar yadda shi. Amma abin da mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba, saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi. To yanzu muka ce mun yadda a yi turo da zaben, amma ba nake nufin ba muna nufin a turo kalmomi ba, a turo sakamako. Misali kamar yanzu ana suke yi, in an dauki sakamako an gama, ejen ya sa hannu kwasa sai su dauko hoton da waya kamar WhatsApp sai su harbo. To wannan ba za ka iya dauke shi kai gyara ba. Amma in lamba aka ce ABC 100,000, PDP 500,000, wace ce 3,000? To in da ka turo 5,000 ɗin za a mai da 55 ko 3,000 a mai da 1,000 kaza, in lamba za ka tura. To muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar yadda suka yi a zaben Edo, na zaɓe da suka yi na Edo da zaɓukan da aka yi kwanan nan, da kuma wanda muke ake shirya a nan za mu yi wannan test na irin wannan zaɓen.
Ɗaya cikin sanatocin da aka yi gyaran dokar tare da shi mai wakiltar jihar Kebbi ta tsakiya Muhammad Adamu Alliyero ya yi ƙarin haske akan abin da dokar ta ƙunsa.
Majalisar dattijai ta amince cewa za a yi direct election, wato ƙato bayan ƙato, idan za a ɗaiɗan takara ko kansala ne ko ɗan majalisar jiha ne ko chairman na local government ne ko memba ne na House of Representatives ko senator ne ko gwamna ne ko president ne. To idan za a ɗaiɗan takara babu maganar delegate, duk wanda ke da katin zama ɗan jam'iyya ya zo shiga layi ya nuna wanda yake so ya ba shi goyon baya. Wannan dokar da aka gyara wato za ta hana murɗiya, za ta hana jinniya, za ta hana irin masu kuɗi su zo su nuna kuɗi a tsantsan takara, ko masu mulki su ce ai so san su nuna ƙarfin mulki tsantsan takara.
A ɓangaren majalisar wakilai kuma ɗan majalisa mai wakiltar Kubau da Ikara ta jihar Kaduna, Hamisu Ibrahim, ya nuna amincewarsa da matakin majalisar inda ya ba da hujja cewa
wannan abu ne mai kyau duba da yanayin da halin da muke ciki a ƙasar. Idan ka ɗauki Lagos State duka kusan ita tana cikin birni ne gaba ɗayanta, saboda kusan ko ina akwai network. Amma mafi yawancin jihohin da ke Najeriya suna da local governments a ƙauyaku, suna da polling units a ƙauyaku. Kamar inda na fito, kashi 85 na akwatunan da ake kada ƙuri'a duka suna cikin ƙauyaku ne, inda ma ba network din, babu service gaba ɗaya. So ban san yadda za a yi transmitting din ba, tunda ba network. Guraren da suke da network din ba su wuce kashi 15 cikin 100 ba. Da kashi 15 cikin 100 ba za a samu ingantaccen zabe ba. So ni ina ganin matakan da aka dauka su ne da suka dace, musamman yankunan mu dake arewa wanda yake muna da ƙauyaku da yawa, local governments din mu ba suna cikin birane bane.
Abinda ya rage a gaban majalisar yanzu shine committee da ya daito da ya kunshi mutane 14 zai sake duba dokar dalla-dalla, sannan a aikawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Karshe dai, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da tsarin tattarawa da tura sakamakon zabe ta na'urar zamani, a yayin da kuma ta rusa tsarin zaben fitar da 'yan takara na wakilai, wato delegate. Jama'a, assalamu alaikum. Biyo bayan tsawon lokaci ana kikikaka akan kudirin yin garan bawul ga dokar zaben Najeriya da zai baiwa hukumar zaben kasar ta INEC damar tattarawa da tura sakamakon zabe ta hanyar amfani da na'ura a majalisar dattawa. Daga ƙarshe dai, kudirin ya sami amincewar majalisar. Haka kuma majalisar ta zartar da wani kudirin da ya tilastawa dukkan jam'iyyun siyasa gudanar da zaben fidda 'yan takara na 'yar tinke ko ƙato bayan ƙato, a maimakon tsarin da ake kai na amfani da wakilai, wato delegate. Shugaban kwamitin majalisar dattawan kan hukumar zaɓe, Sanata Kabir Ibrahim Gaya, ya yi bayani kan ƙudurorin biyu da majalisar ta zartar a dokar zaɓe a zaman ta na ranar Talata.
Mun sa doka a darar musatar da tije cewa mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko, ma kuma yanzu ma kamar yadda shi. Amma abin da mai yadda shi ba da farko shi ne cewa mun yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba, saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi. To yanzu muka ce mun yadda a yi turo turo da zaben, amma ba nake nufin ba muna nufin a turo kalmomi ba, a turo sakamako. Misali kamar yanzu ana suke yi, in an dauki sakamako an gama, ejen ya sa hannu gwasa sai su dauko ta da waya kamar WhatsApp sai su harbo, to wannan ba za ka iya dauke shi kai gyara ba. Amma in lamba aka ce ABC 100, PDP 500, wacece 3000, to in za ka turo 5000 din za a mai da 55 ko 3000 a mai da 1000 kaza, in lamba za ka tura. To muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar da suke a zaben Edo, na zabe da suke na Edo. Kun mu dai muna neman hanyar da za mu samu saukin magudi. Mai bi ka ce za ka hana magudi 100% zai wahala, amma a samu sauki yanda mutane za su gamsu da abin da suka zaba sha ka nuna musu. Na biyu shine maganar zaben jam'iyya, shine kusan mu a wurin mu demokradiya, yan majalisar tarayya sun yarda cewa a je ai zabe ga baki daya na kato bayan kato, mai kun a ce ayi delegate, to ayi zabe kowa a gari je kauyen su, kamar wato mazaba kamar yana da mazaba 172, to duk mazaba ta 172 rana ɗaya za a wannan zaben na zaben dan takara, wani zai tsaya da hoton dan takara ko ƴan takara, sai kuma mutane su bulayin wanda suke so, da mata da maza da yara, in dai ƴan jam'iyya ne. To kaga wannan in abin da muke gudu, in ma magudi za ka yi, in ma sayan kura za ka yi, to zai wahala a ce ana da waje zaɓe 172 a ce duk ka raba kuɗinka kana sayan kura. Mun soke zaben delegate, wato magana delegate abu ne mai wahala. Delegate mutane ne kaɗan, ba su fi 5000 ko 2000 ko 1000 ba, kuma 200 a ce su za su yi zaben ɗan majalisar tarayya ko za su yi zaben sanata. Kuma duk mutum da ya san jama'a ne suka zaɓe shi, ba ya ba su kuɗi ba, shi ma ya san suna binsa ba shi.
To wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan ƙato bayan ƙato ɗin har zuwa zaben shugaban ƙasa?
Kowace jam'iyya a Najeriya an zaɓe ɗan takara sai ta yi haka.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP dai ta ce ta yi na'am da ƙudurin amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe. To amma kuma ta ce tana nan kan bakanta na ƙalubalantar tsarin zaɓen fidda gwani na ƙato bayan ƙato. Kamar yadda ta fito fili ta nuna rashin amincewarta da ƙudurin a can baya kafin azartar da shi. Ibrahim Umar Tsauri shi ne sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa.
Mu da muke adawa wannan zai gwada mu cewa mutane cewa ba makauniyar adawa muke ba. Inda aka yi abun kirki ko da ba jam'iyyar mu ta yi ba, zamu kan faɗi an yi abun kirki. Inda kuma aka yi ba daidai ba, mu haka ba daidai ba ne, za mu faɗi gwargwadon iyar fahimtarmu. Babu shakka mun yaba ma majalisar dattawa da ta amince da cewa INEC na da ikon da za ta yi transmission na zaɓe online. Wannan abin yabawa ne, kuma gaskiya mun yi maraba da shi, domin shi ne dama abin da 'yan Najeriya ke jira, shi suke so su ji, kuma shi suke son su ga an aikatar da shi. Wanda in Allah ya yarda, idan aka zo akan wannan tsarin, to kowa ƙuri'a shi za ta yi amfani. Idan za ka jefa ƙuri'a kuma a baka mutumin da ka zaɓa, kuma babu a ringizan ƙuri'a, kamar abin da ake cewa ne one man one vote, wannan mu yaba majalisar dattawa. Amma akan majalis, akan cewa duk zaben da za a yi na hidda gwani a ce a yi A10K ko kuma option A4, to tsakani da Allah wannan sun gina rami ne makansu. Domin idan dai aka ce duk wanda zai primary sai direct primary, to na tabbatar cewa daidai yake da in zaka tsaya zabe zaka tsaya zabe sau biyu ne. To kuma in kawo zaka tsaya zabe sau biyu, to wannan magana ta cewa a bar amfani da kuɗi a wurin zabe zai wahala. To kuma su ma da suka yi abun da ya shahe su, don in za su kashe naira 10 su ci zabe, to sai sun kashe 100 yanzu. Don haka mu a jam'iyyar mu ta PDP a matsayin adawa, tsakani da Allah ba mu gamsu da wannan tsarin da suka yi ba, kuma ya kamata a duba shi. Muna son demokradiyya ta tabbata a Najeriya, amma idan aka ce zaɓe za a yi A10K ko kuma direct primary kowane lokaci, wannan ba shi da kyau ga demokradiyya, domin shi zaɓe consensus ya fi in har zai yiwu.
To kowane irin tasiri waɗannan ƙudurorin biyu za su yi ga tsarin zaɓen ƙasar? Tambayar kenan da nayi wa mai fashin baki kan lamuran siyasa, mashehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Professor Dalla Muhammad Bada.
To babba abu shine ka san kowane ciyo da irin nashi magani. Kamata a ce Najeriya ta wuce hidda gwani ta hanya kato bayan kato, ya kamata a ce Najeriya ta wuce wannan. In ka tuna lokacin mulkin soja yayin da shekara 20 da ta wuce an yi shi, wanda suke ce mu option A4. To amma kuma saboda irin halayyar mu na rashin gaskiya da rashin son biyar ka'ida da kare duk abubuwan da an kai shi, yasa yanzu nan mutane ke ganin in an komo akan irin wannan yet thinking abin shi na dama. Domin ka lura jam'iyyoyi suna ɗaya ne, sun bar tace wadda ake cewa suna tacewa, za a ce ma wai ayin sulhu wata yaudara guda da sun ka gane, sai a to a ce maka ai kowa ya yarda. In kana da magana a ce kai ƙara ga jam'iyya, ka rubuta ƙara ga jam'iyya ba abin da za a yi. Amma da yan ya zan dole a tace watan ai yattin ke wani bayan wani, to kaga wannan tun da dai kowane ciwo da irin nashi magani mun rance da Allah ba mu yin gaba, haka muke irin wannan shi ya kamata damuwa. Magana kuma ta da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo a tura da makamantan su, ai ka san majalisa gaba ɗaya ta ƙasa bata so a yi shi ba, amma jama'a ƙarhi na jama'a suka yi mata ca, wannan shi yasa ita kanta majalisa ta ƙasa zuta dawo. To babban abin da dai da muhimmanci shine hukumar zabi an bata iko, da ɗaya an samu cikas shugabanninta, to su za su yi bayani. Don an saka mata mara an bata iko, don haka dole na su zauna su yi tunani su tabbatar da tsari ne wanda bakin gwargwadonsu ba za a samu matsala gare shi ba. Muhimmancin shi shine zai sa abin shi sauri. A kana ganin wasu kasashe yana da wuya a dauki sati daya ba a ji sakamako ba, amma na sai a dauki dogon lokaci. Dokan lokacin nan ba haushi ga cewa wai a bari ya huce shi kasa da ban wani shiga. To a dade wannan da akai kahin sakamako, duk wani magawudi da ake yi da canje-canje sannan ne ake yin shi.
Mu koma maganar doka ta gudanar da zaben hiddagwani na kai tsaye. Akwai babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda tun a kwanakin baya ta kalubalanci wannan yunkuri, tana ganin cewa kamar shiri ne wanda yake yana buƙatar kashe makudan kuɗaɗe saboda kamar za ka shiga zabe biyu ne.
To ni ban iya fahimta cewa yana ƙara tsadar zabe, sai fa suna son su yi magudi ne. Wata abin da an magudi shine sun yi imani da cewa su sa kuɗi su sai kuri'a, don haka yanzu an ba su aiki. Don ya zan dan kuɗan jam'iyya wanda ke da kati yana da ikon tsaya bayan wanda yake so, to suka ce su ko za su sai shi da kuɗi, to an ba su aiki. Inda da suna zaton kila delegate national delegate goma goma ne, to yanzu kila sun kai 2500 ko 10000, don haka shi suke faɗi da kashin kuɗi. Amma in ba don haka nan ba, banga wani kashin kuɗi dake akwai ba. Kaka manta waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye ba su yin demokradiya a cikin gida.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wanda a takaice, a jiya Talata fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa Afghanistan, yayin da kasar mai fama da talauci take bukatar taimakon jin kai bayan da Amurka ta janye sojojinta kana Taliban ta kwace mulki. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a jiya Talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin bada taimakon jin kai. A hali da ake ciki kuma a jiya Talata, White House ta taya gwamnatin Iraki murna akan gudanar da zabe cikin lumana, yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaben ba. Muna taya gwamnatin Iraki murna ne saboda cika alkawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri, in ji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai. Ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen, muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen Iraki. A ƙarshe, shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi ya ce sabuwar dabarar kare haƙƙin bil'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin ƙasar, amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kwakwaran sauyi. Shirin na shekaru biyar da shugaban kasar ya sanar ya hada da alƙawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma yancin jama'a da yancin mata da yara da yancin masu fama da nakasa da ma yancin ilimi da horaswa. Wannan dabarar na tabbatar da aniyar Misra ta mutunta yancin bil'adama, wanda Al-Sisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sabokanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.